gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamma na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniyar Kumaniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com.
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
To jama'a, kamar da yadda ku sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe kan tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 31 ga watan Agusta na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan bincike kafin aure.
Yake masu saurare, muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da bata lokaci ba, za mu je ga zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Binta, gare ki.
Nasara, na baka mu da sake saduwa ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Za mu yi tattaunawa ne akan bincike kafin aure, wato irin binciken nan da ake yi na iyaye ko kuma tsakanin masoya kafin a aminta da juna magana aure ya shiga. Cikin zauren nan muna tare ne da Hajiya Fatima mijin yawa, Karima Mu'az, Muhammad Ibrahim da kuma Usaina Muhammad Nasir, wato wanda aka fi sani da Voice of North. To baki, barka da zuwa wannan zaure. To kamar yadda na gaya muku, za mu yi magana ne akan bincike kafin aure. Washin akwai wasu abubuwa ne da ake bincika tsakanin saurayi da budurwa ko in ce masu neman auren juna kafin su aure, ko is irin ka'idoji ko is irin abubuwa ake dubawa kafin a nemi aure, a irin yanda kuke gudanar da soyayyar ku da kuma neman auren ku. Idan namiji ya zo wurinki, me da me kike dubawa a matsayin shine abin da zaki bincika kafin ki aure shi?
Assalamu alaikum, sunana Husaina Muhammad Nasir, wanda aka fi sani da Voice of Now. To kamar yadda aka tambaya akan abinda mu mata muke dubawa, most of us wannan zamanin abinda muke dubawa shine na farko ya wankan gaye irin yanda yake shigan shi da komai da komai. Na biyu kuma sai mu fara dubawa, to shi daga wani gida ya fito, wani irin mota yake hawa, yana da kuɗin ma da ina ce yau ya siyan mun abu zai siyan mun ko kuma ina ce mun anko zamu je zai yi mun. To most of the time gaskiya abinda mu mata muke dubawa kenan kafin fara aminta. Wasu kuma za su je social media mutum su kalla hotunan shi su duba su gani a wannan ai ya iya wanka irin su muke so irin haka.
To Muhammad, kada jiyan abin da aka zayyano, duk daga bangaren ku na maza, ku me kuke dubawa a wurin mace kafin ku aure ta? Ma'ana irin dan binciken nan da ya kamata a ce namiji yayi, a turance kuna ce mishi background check, wato a duba ainihin asalin abu da sauransu kafin mutum ya zurma ciki.
To sunana Muhammad Ibrahim. Mostly abin da muke dubawa mu maza a wannan zamani kafin mu je wurin budurwa ko mu neme ta ga aure ko soyayya, na farko gaskiya muna duba class ɗinta.
Aji alaji.
Yawwa. Sai mun duba class ɗinta, sannan mu duba daga ina ta fito ɗan gidan wace ce, saboda connection matters gaskiya.
Ɗan gidan liman kake nufi ko kuwa?
Ne, ɗan gidan liman. A wannan zamanin ai ba magana ɗan gidan liman. Wa ka sani, wa ya san kai. Gaskiya wannan gidan da ta fito ko asalinta, it matters.
To wato indai tana da wani ɗan burbushin.
Yawwa.
Narkakken darma a hannunta ko na babanta. To wurin zuwa kenan
gaskiya.
To saboda ne shine abinda kuke bincika kafin ku aure mace?
Eh, gaskiya mostly abinda muke bincika kenan mu mazan zamani yanzu. Dalilin da yasa nace miki muna son wannan mu san asalin gidanta da waye da abin hannun da take da shi, shine ba za ka aure yarinya ta zo ma single handed ba.
Wato hannun raba na?
Yawwa.
Ba da kai ba?
Ba da ni ba. Sannan kuma yanda aiki ya wuya in iyayenka na da connection ko kuma suna fada a ji a gwamnati za a neman ma aiki sannan kuma da zaka rike ta kai ma ka rike wasu wannan shine dalilin da yasa muke duba gidan da take sai kuma yanayin class center da ne magana a farko to class center yanayin karatunta da irin yanayin mu'amalanta da mutane wasan saboda bayan da zaka aure mace da irin bata iya ma shiga cikin mutane bayan da an saba rayuwar
kaman ba su da wayewa kenan
yawa always social life haka ya kamata a ce mace tana da wannan gaskiya kuma muna bin color complexion
au to kalan jikin mace to na gane wani iri kuka kun yi yayi
gaskiya mun san fara
a wannan lokacin
a wannan zamanin
to ku kuke kada ƴan matan mu kenan sana ta shafe-shafe tunda da awai matan da ya fito daga Afirka ai masha Allah an dai san da shi wake ko da yana da haske
eh to gaskiya faran mace duniya ce shi yasa kawai mostly is she is attractive
matan shiga gaban mu
yawa in te kwalliya ko zaka fita da ita ko wannan gaskiya tana daukan hankali kuma tana daukan attention
inda tana da fari komai yace kun ce kuna so
ai kuma yace
haja kin ji irin tattaunawar da muka yi da matasa malama Karima kuna jin irin fasaran da suka yi wa neman aure wato bincike kafin aure da irin nasu fahimta akan me za su bincika kafin su aure mutum bisa al'ada ku iyaye me kuke ganin ya kamata a ce an dora akai me ya kamata a ce an dora matashi akan abin da ya kamata ya hango ya hanga kafin ya kai ga auren wanci ko ya kawo maganar ta gidan iyayen shi me ake dubawa a maganar bincike kafin aure
wato wa'annan yara namu da suka gama magana na dan yi dariya tare na ce yara manyan gobe mun ji sai Allah ya raya mana
to amin amin
to game da maganar jawo hankalin matasa da zani game da zaɓin wa'anda za su aura maza da matan to zan yi magana ina da gefe biyu amma zan yi magana ne akan inda al'adar mu ya zauna hanyoyin da ya kamata su bi su zaɓi wannan abu to ya kamata a ce matasan mu musamman maza tunda dole mu fara da maza dun ne ne saboda su suke hango abinda za su aure din mafi yawanci har su je su ce suna so da wuya ke ga mace ta hango na miji ta ce baba a je gidan wani ka ce ina son shi to ba sai shi yasa zan fara da maza wato ana son farko abinda ya kamata da namiji ya duba game da al'amarin ya mace gidan su wani gida ta fito to kin ga yanzu an ce yarinya ta fito a babban gida a da mu yanda muka san fitowa a babban gida fasalan shi ya juya babban gidan ya koma wani wuri
to
abinda ake nufi da babban gida shine gidan mutunci kun kin ji an ce gidan manyan mutane aka je nemo aure iyayen suna da mutunci suna da kamala sannan kuma a garin ba a taba jin wannan gida da wani abun kunya nau'in abun kunya ba na rayuwa to mu a da har zuwa yanzu abinda ake kira kenan babban gida to amma matasan yanzu tunanin su ya riga ya juya babban gida shine masu babban gida masu babban gini babban mota babban kudi da dai sauransu to gaskiya
gidan masu kudi dai a takaice
gidan masu kudi dan masu kudi
haka
to gaskiya abinda nake jawo hankalin matasa game da al'amarin gyaran zaɓin aure din nan duk abubuwan da suke hangowa waɗanda suka lissafa a baya in suka bi mutunci da tarbiyya mutunci da tarbiyya zai ba su wannan daga lokacin
hanya hajiya kina jin mu suna cewa su ba sun ba san wacce za ta kawo
dukiya da ka je ka nemo ƴar gidan mutunci yar gidan tarbiyya mai ruwan addini kai ma kana ruwan addini ai gurin Allah ake neman arzikin arzikin nan da kake hangowa wa'ancan iyayen su redeemed ne wato sun riga suna shiga ta fara ci ne to ba mamaki bisa yardan Allah in ka faro da ita da wannan ƴan talaka ne ka auro ba mamaki ku ne za ku tsiro da naku arzikin har ku amfani iyayen ku to shin ga daga nan kin ga maganan kudi zai zo maganan aiki din zai zo maka ke hatta kyau da isamari matasa ke duba wai sun fi son faran mace idan namiji fa ya auri mace shi yake mai da take kyawa shi yake mai da ta mummuna
ta yaya hajiya
daga lokacin da ya rike ta duko irin wanda ya kamata ai ya kamata a ce ma in dai har matashiya an su sunan shi matashi in zai auri mace ya je ya karanta wai ita ƴa mace yaya ne ake rainanta fatan ta yi kyau yaya ne ake rainanta jikinta sassan jikin gaɓoɓin jikinta ya rika tafiya daidai gwargwado yaya ne ake rainan ƴa mace ta samu natsuwa a cikin rayuwa to idan dai har namiji zai auro mace ya samu mata da natsuwa me ya samu mata da natsuwa abubuwan da take buƙata daidai gwargwadon ajibin shi yana bata to zai samu mata fa da natsuwa za ta zama mata mutum mai kyau a halayya idan har ya samu mata da natsuwa wajen ciyar da ita daidai gwargwadon ajibin shi bisa abin da ƴa mace take bukata to zai samu mata da kyau a wurin gabobin jikinta
saboda kwanciyar hankali
idan kuma har ya samu mata da kwanciyar hankali wajen shayar da fruits da ganyayyaki fatan ta lokacin ma da zai rike ta zama falashi ma bai sani ba saboda haka ina kira ga matasa su sani cewa wannan tarbiyya da sanin ya kamata shine babban foundation tsakanin mace da namiji ta yanda zai kasance ya mai da ita kyakkyawa daga baya sai kuma janibin ƴan matan su kuma ƴan mata daga lokacin da aka ce wani ya zo yana son ki za a ce farkon abu mu da abin da ake tambaya gaskiya da yake da karatun boko ba yayi yawa ba za a ce a wani makaranta yake islamiya ko allo ilimin shi za a fara tambaya to sannan kuma gidansu tunda an san cewa gida babban gida ne masu mutunci su ke sa ƴaƴansu a makaranta to amma yanzu shi ma wannan ya juye ba a duba ilimin yaro ba a duba nasuwar shi ba a duba su wane ne abokan shi abin da ya kamata fa a fara dubawa kenan to a yanzu sai a duba an yazo farkon ma tambaya kenan an yazo wallahi yazo ne a wutar akwallon mota lalle ya raina ki kamanki yazo a mota
wato ba ajinta bane
to sannan ko bayan haka kuma sai a ce aikin me yake yi da an ce yana aikin banki ko kuma yana aikin abin da sai a ce gaskiya ina miki muna to wafa ta samu dan gidan mutunci ne ba ta samu mai tarbiyya ne ba ta samu mai addini ne ba ta samu mai babban mota ne kuma mai babban gida kuma yana aiki a Amurka
kuma zai kai ta shan ice
cream kuma zai kai kuma da wannan kwadayin da ƴan mata suka tabi'antu da shi yanzu in dai har saurayiya suka ci a gaban mota ya je ku sha ice cream ku sha goga da sauransu shawarma da sauransu to ya fi gama miki komai alhalin a lokacin da ake soyayya yana ana buƙatar ku zauna ku fahimci shi wane ne da ya zo shi wannan dinnan ke kuma ya fahimci ke wace ce wanda na zo wurin ku fahimci halin juna a sai a lalace akan tsotse-tsotse da tantantanɗe da kwaɗaye-kwaɗaye ta nan ne ma hankali zai gushe ma ba za a taɓa ganin illar juna ba saboda ana cikin jin daɗi na duniya amma kuwa kana cikin zamanin da tsohon fahimta na kwanciyar hankali za a fahimci waye da waye za su haɗu su yi wannan aure.
Masu saurari har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
Harima kina jijin a wanda Hajjia ta faɗa kan maganan yadda ake yin bincike kafin a yi aure. A naki mahangar da me ya kamata a ce an sa wa ido.
Bincike a cikin aure abu ne mai muhimmanci. Domin idan aka rasa binciken shine ake samun matsala. Yanzu idan ka je kotuna ka ga mata barkatai an yi saki me yasa ba a yi bincike ba saboda lokacin da yaro ya zo nema kamar yanda waɗannan ƴaƴana suka faɗa su fa ba su duba abin da ya kamata su duba ba sun bar duk wani abin da ya bar shi na al'ada da na addini duka an bar shi su kawai abin da suke fama su duba kyale-kyale me ta aje me ta wannan kamar yanda nayi wani bayani cewa idan mutum ya zo nema sai ya ce shi yana son mace take away wanda iyayenta sun gama mata wannan kin ga shi ba ruwan shi da bincike
me yake nufi da take away din
take away ita ce wanda iyayenta suka gama wahala da ita suka kai ta makaranta ta gama digiri ta yi digiri kuma aka sama mata aiki wanda idan ta zo gidan shi kawai shi amfanin zai ci iyayenta sun gama wahala shine suke kira da take away
to
komai an riga an hada aure ire-iren waɗannan suke so ba ruwan su tana da tarbiyya ba ruwan su
tana da addini ba ruwansu tana da kanu kai a wani irin gida ta fito ubanta ko kidnappers na duniya ta san daga manshi idan dai har za a bashi ya to shi zai alfahari da irin wannan yarinya idan dai zai cimma manufan abin da yake so ya cimma to shi yasa yanzu gaba ɗaya sai muka zubar da al'ada shi yasa kuma ga auren nan muke ta samun tangarda a cikin shi
wato saboda ba a yi bincike ba
saboda ba a yi bincike ba ai shi bincike nan yana da kyau a kowane gefe na addini kowane gefen addini yana da kyau a yi bincike nan to duka yanzu sai muka bashi ko kuma a ce wai ai yarinya ta shekara 25 zuwa 30 bata samu miji ba to dan haka in aka tsaya bincike zai gudu to me maimakon a tsaya bincike kawai da yazo sai a ce fatu shi kuma kawai yana ganin ma kaman da ma an gaji da ita shi ma sai ya fito to wai a cikin gida ne za a je a fahimci halin juna ko a waje ne ya kamata a yi samartaka domin a fahimci halin juna da iyaye suna ba da dama a ce ku je ku yi samartaka yazo ya ce yana son yana a ce to ku je ku sulhunta kanku ma'anar sulhun nan shine ku je ku yi magana tsakanin kai da ita ku fahimci juna idan kuka fahimci juna sannan sai ku dawo a yi maganar aure to ba a fahimci juna ba ya za a yi maganar aure ba fahimtar juna to yanzu abin da muka wayi kanmu kenan a cikin mun samu ci gaba na mai hakan rijiya da mutum ya zo ko sai a ce fito saboda in an tsaya wasa zai fasante wancan yar gidan wane ya zo ya gudu yar gidan wane ya zo ya gudu dan haka shi ma da ya zo ba bincike sai ya gudu kamar yadda malama ta yi magana a da binciken da ake sai a ce yar gidan manyan mutane ba ana nufin mai kudi bane ko mai mota ko wani basarake ba a'a babban mutum shine mai kalma daya wanda idan ya ce
dattijan
kirki wanda in yace eh to eh din ne idan kuma yace a'a to a'a ne a da idan aka ga yaro yana ma takadarci ko abu to ba za a iya bashi auren yarinya ba dalili sai a ce ai takadari ne amma kuma in aka duba gidansu sai a zo a ce to ba mamaki zai zo ya shirye ita ma mata kamar yanda malama ta ce wannan miji yake daidaita mata to ita ma mata tana daidaita namiji sai a ce a bashi ai mai auren kila zai zulhunta ya daidaita amma dai yanzu sai muka bar wa'innan duk ba ma duba shi ba shi muke kalla ba ante binta a da zaki ga ana cewa saboda tsaban bincike sai ki ga ba fulatani ba zai taba auren wani jinsi ba sai jinsin shi ba fulatani saboda mene saboda a tafi daidai a samu daidaito to yanzu duka sai aka bar wannan zaki da an ce gidan mahota ba su auren yar kaza ba su auren yan gidan mahota yan gidan kaza duka sai aka bar wannan aka bar shi menene ba a bincike in yazo ma ba a san ma meye ba meye al'adar su meye sana'ar su meye aqidar su duka ba wannan kawai da yazo dai fito
wato binciken shi ne rasa
binciken shi shine ne rasa amma kamar su ƴaƴan mu da suka yi bayani suka ce su aka ga faran fuska yace faran mace komai ya ce to shi ba abin da ya dame shi to kin gani ita kuma yarinya na tace idan suka ga babban motar nan da sauransu to idan su suka kasa hanguwa to ya kamata mu iyaye mu rika hanguwa a matsayin mu na wanda muka fi su shekaru muka fi su hangen nesa kuma muka fi su tunani domin shi aure ana yin shi ne har abadan abada ba ana yi bane jike gobe in kin gaji ki dawo jibi ki canja miji a so ake shi ya kai ta kabari ko ita ta kai shi to in haka ne to dole a zauna a fahimci juna kuma a yi binciken da zai sa a kai wannan matsayin
to cikin bayanin ki kin faɗi cewa musamman idan mace ta kai misali shekara 25 zuwa 30 musamman a nan arewaci za a kosa da ita ta kan sai ga iyaye ba sa son su tsawaita bincike wai saboda suna ganin kada mijin ya gudu to ko sun fi son ta tafi ta dawo ne misali kina tunda an ce bincike yana kore irin wa'innan abubuwa na idan har an bincika an tabbatar da gidan kirki ne ai an ta je ba za ta dawo ba amma wani bangaren kuma Usaina ana ganin kamar ku ne ƴan matan ba ku ba da wannan damar ai binciken wato kuna nuna wa iyayen ku ma kawai ku riga kun shirya a can ma ku riga kun ma sa ranar aure kawai ni dai baba idan ya zo ku ce wa baba kawai a sa mana ranar aure ku ne kuke hana ku kai bincike
a gaskiya most of the time matsalan abubuwan da yake sa mu mata ba ma cewa a je gida da an zo an ce ana son mu ce a je gida wurin iyayen mu saboda su iyayen zamani yanzu da ka tura an zo an ce ana son ga sai ka ce su je wurin iyaye su kuma iyayen zamanin mu ne yanzu sai su ce ai yaro ya shirye aure aure yake so a lokacin ma wasu iyayen sai su fara tambayan kana da sadaki a hannu in baka da shi ka tafi baka shirya ba
to
matsalan da muke samu shi sa mu ba ma cewa ma in an zo an ce ana son ba ma cewa ma su je gun iyaye
to kina nufin daga zuwa ya nemi izini ana iya daura mishi aure
ana yin haka wasu iyayen gaskiya na dai wannan lokacin sai sa mata da yawa saboda ba su shirye yin aure ba sai su ce kawai ba za ma su ba shi izini ya shiga ba sai dai su ta magana tare ko kuma a lokacin ma kawai ta ce mishi a ita ba ta yi
har sai sun kulla alaka mai karfi sun saba da juna inda ko an ce musu babu ba su yi rabuwa ba
sannan iyayen sannan za a ce a kai ga gurin iyaye saboda gaskiya iyayen yanzu suna misunderstanding sosai a tunanin su kawai in ka tura namiji ai aure kake so ka shirye yin aure kuma wanda ba hakan ba
to kenan ne kana nufin iyayen yanzu ba su cika bincike ba
gaskiya ba su cika yi ba
to da me ke tunanin suka dan bincika muku
wasu gaskiya suna duba yarinya idan ta je irin dadin da za ta samu za su ga musamman in ta fito daga babban gida sai a ce ya kamata ta koma babban gida.
To ai babban gida akwai bambancinsa kamar yadda ta malama Karima da malama Fatima mijin yawa suka bayani cewa shi babban gida ana nufin gidan mutunci gidan da kuma suke da magana daya ba ana nufin babban gida na nera ba ko kuma babban mota ba ko sarauta. Ko a wannan zamanin ba shi ne babban gida ba halin?
Gaskiya ba shi ne babban gida ba. Babban gida ana nufin gida wanda ta fito suna da kuɗi wanda yarinyar daji kawai in shaji. Wanda ta suna da kuɗi sun san komai da komai yi mata ake so ba su san a kai ta inda za ta je sai dai ita ta yi da kanta.
Ita yarinyar daji?
Yarinyar daji. Ba a san a kai ta inda za ta dinga yin komai da kanta to sai a nemi mata inda za ta je ta huta. Kuma ba ma wurin masu kuɗin kawai ba ne. Wasu iyayen, definitely iyaye suna san inda S za ta huta.
Haka ne.
Amma kuma wasu suna abin nasu yana yawa. Ko iyayen ba su da kuɗi sai su dinga duba ma yarinyar inda yarinyar za ta shiga su ma su samu. Inda ita ba aiki take.
Ai, in kika ji an ce ma ta yi sa'a. Wannan ai auren ta gaskiya ta yi sa'an miji to yana
da haka ake to sai iyayen ko ba su da kuɗi sai su ce ai yarinyar gwara sai ta aure in ma ba mai mota ba sai kiga wasu iyayen fa ba su da kuɗi amma sai su dinga cewa kar ta sake ta tsaya mata kula wanda bai da mota. To a haka ake zuwa sai kuma a zo a yaudara ma yarinyar daga ƙarshe wanda laifin iyayen ne ba su yi bincike ba akan shi wanda ya zo ɗin wane ne su kawai suna duba a yarinyar gwara ta je ta ji daɗi mu ma za mu samu. So haka ake sai a zo kuma daga ƙarshe a yaudara yarinyar problem ɗin da ake samu yanzu sosai sosai
Hajja an ce yarinya ta yi goshi idan ta aure mai kuɗi kuma yaran nan su ma suna son horar gidan hutun nan amma kuma wani lokaci idan aka yi bincike sai kika allura ta ji. Ta tono garma a daidai irin wannan yanayi da an je bincike sai ka gane cewa anya gidan nan ba gidan da ya kamata ya ta je bane me ya kamata iyaye su yi.
To abin da ya kamata iyaye su yi a wannan lokaci shine su zauna da yarinya da yawa in aka binciken aka ga gidan ba gidan zama bane ko ba masariya bane sai a ma yarinya karfa-karfa a ce an fasa aure bai kamata a ma yarinya haka ba a jawo ta a jiki a nuna mata dalilan da yasa ake son a fasa auren ba a amince da shigowar shi ya aure ta ba in aka nuna mata cewa sai a bata lokaci a ce ki je ki zauna ki tunani
to
in kin je ki zauna kina ki tunani in kina da magana ki zo ki ba abin da za a yi miki da abin da ke zuciyanki ki zo ki zauna ki faɗa mana to ina tabbatar muke cewa in aka alƙa ba yara musamman ƴan mata wannan dama abin da ke zuciyansu ki ce komai munin shi ki faɗa in akwai gyara za a gyara miki in aka ba su wannan dama suka faɗa to kin ga za a warware wannan abu cikin sauki. To amma da yawa karfan da iyaye ke yi yanzu da yarinya ta kawo miji in suka je bincike aka ce ai yaron ba shi da kirki ai gidansu ba gidan arziki bane ba gidan tarbiya bane sai kawai a kira yarinya a ce ba za mu baki bikin an fasa
a hada mata da zagi ba wani
to ya kamata a bata haƙinta a faɗa mata dalilai in an faɗa mata dalilai a ce amma ki je ki tunani
kuma ba ta daman cire shi a hankali daga
rani ai wannan tunanin ma shine daman cire shin amma da yawa binciken bai kasance ba tasiri in namiji ne ya je neman aure gidan yarwa ne a ce mishi to za mu zauna mu magana aka je aka wuce gosa a ce ba za ka dauko mana yar wadar gidan suwana ba cikin lalama ne musamman yaran yanzu kwakwalwansu abu daya yake a shirye suke da suka dauki abu mara kyau da abu mara da mai kyau to a zauna da yaro to ka gidan wane ne kace kana son yarinya to kaji a binciken mu abin da muka binciko abubuwa marasa kyau marasa tarbiyya a gidansu ko kana nan akan ra'ayinka na da dole sai ka aure ta to in ana ba yara dama suna tunani saboda da yawa in kina zaune da matashi ko in baki gwada fahimtar shi baki sanin inda danki ya fuskanta to ita yarinya a riga auna fahimtanta in ta kawo shawara sai a bata shawara a ce amma je ki zauna ki tunani ki dawo ki bani feedback menene tunaninki to ina ganin iyaye in har suna yin haka to bincike zai riƙa yin tasiri.
Wanda na ya shafi sai ya ni koya sannan da kunje
madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alafar tarawa 1-202-205-5655.
Masu sauraronmu, to jama'a masu sauraronmu, mun sami kiranmu na farko daga jihar Niger. Da wa muke magana?
Ibrahim mai wankin hula a garin Legodi a Akimba.
Muna jin ka Mallam Ibrahim, yau dai ka ji maudu'in namu akan bincike ne kafin aure. Me za ka kara a kai?
To alhamdulillah, dama addinin mu na musulunci abin da ya kawo kenan. Kuma a lokacin da ake amfani da wannan, yau mafi yawancin matsaloli na bangaren auratayya ba a samun su, amma da kauce wannan sirbar shi yasa ake yawan samun matsaloli a bangaren auratayya mu, musamman da mu musulmai. To sannan ko muna kira gare ku, filin da kuke ba mu gaskiya na karanci, ga kiran gana dare babu. Kuma wannan da kuka dan ba mu dama ran larba, sai ku sanya filin, ba ku ba mu dama muna faɗa ra'ayin mu yadda ya kamata. Abin da muke kira gare ku da Allah a gyara muna, ba mu ko da minti 10 ne a dan rika ba mu. Abin da muke kira gare ku kenan.
To Ibrahim mai wankin hula, godiya muke daga Kaduna, kuma da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikas salam, da wa muke magana?
Na Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Muna jin ka Alhaji Musa, me za ka ce akan maudu'in namu na yau?
Ta ce ana bincike akan harkar aure, saboda duk abin da aka ce babu bincike akwai matsala. Kuma duk irin abubuwan da zaki gani, abin da yake sa matsala rashin binciken ne. Zaki ga wani ana tunanin cewa mai kuɗi ne an bashi ya kuma yaji aje ga ba mutum kirki bane. Ko kuma sai ya kamata ki gane cewa ba wai karfin soyayya ba, a tsaya wane ne mai mutunci, kai da zaki kuma ka tabbatar da cewa gidan mutunci ka kake aura. Amma an ba haka ba nan ake samu wannan matsala. Kuma korafin mu dai a kullu ya kamata a ta kira babu layi na koda na minti 15 ne, muna dan faɗan ra'ayin baki mu, da faɗan albarkacin baki na da matukar muhimmanci ga al'ummar gari da kuma ƙasa baki. Inda mutu fata alkari, Alhaji Musa Garo da Kaduna Najeriya, na gode.
Mun gode Alhaji Musa Garo da wannan kira naka da ta jihar Bauchi, da wa muke magana?
Sunana Ayuba Garba, imam daga kacin madaki a jihar Bauchi.
Muna jin ka, me za ka ƙara akan maudu'in namu na yau?
To lallai gaskiya bincike kan yana da kyau, duk lokacin da za a yi aure a tabbatar an yi bincike kuma na hakika na gaskiya. Yin hakan zai ba da dama a je a zauna kuma aure yayi kyau. Daga ƙarshe ina muku fata alkhairi a kowane mai sauraron ku, Alhaji Garba Baba walin madakin Bauchi ce, lallai in gaishe ku kuma na tare da ku 100%. Mai magana Ayuba Garba, imam katin madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Mallam Ayuba da wannan kira naka. Masu sauraronmu, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna, da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa, wato Daniel Brown, da dukkan abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC, na ke sallama da ku huta lafiya.